من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. Welcome to the Sadwa, and I'm going to talk to you about the Saturday of the Saturday of the Saturday bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na 26 ga watan 8 shekara ta 2002 miladiya. Dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam, wannan kuma shine darasi na 110. Wancan lokaci idan ba manta ba mun kammala Kitabul Jihad. Haka ne ko? Kitabul Jihad. Yau za mu tashi babul jihad. Ko dai Kitabul Jihad babban abin nan ne. Babul jizya na shiga cikin ɓangarorin sa. Babin da za mu tashi wa babul jizyati wal hudunati. Babul jizya wal huduna. Babi zai yi magana akan mas'aloli guda biyu. Mas'ala ta farko al jizya. Mas'ala ta biyu al-huduna. Tun da dai ana maganan jihadi, dole waɗannan na iya faruwa kuma su zanto ɓangare ne cikin ɓangarori na jihadi, hukunce-hukunce ne da suke da alaƙa da jihadi. To lafazin jizya an shiro shi ne daga lafazin al-ijza'u ko al-mujaza. Ma'anan jizya a cikin harshen shari'a wata dukiya da ake karɓa daga hannun kafirai waɗanda suke ahlul kitab, a madadin ba su dama su zauna a ƙasar musulmi, a kare musu jininsu da dukiyarsu, kada wani ya musu ta'addanci. Dukiya ce da ake karɓa daga hannun kafirai na ahlul kitab. Abinda ake nufi da kafiran ahlul kitab, yahudun nasara. Akan karɓi wannan dukiya ne sau ɗaya a shekara, a madadin zama da za su yi a garin musulmai a ƙasa ta musulunci. Wanda karɓan wannan zai sa a tsare musu dukiyarsu, a tsare musu jininsu, a hana wani ya musu ta'addanci. Wannan shi ne abin da ake kira da suna jizya. Kuma kamar yadda muka faɗa, ana karɓa ne a wurin kafiran ahlul kitab, su ne yahudu da nasara. Madogara game da hakan faɗin Allah ta'ala, qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladzina utul kitab حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صادرون. وبالنسبة لقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر كيأتي وطن بسي إيمان إذا ألبا بسي إيمان إذا لا ننكر شبا ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله وطن دباسا حرمتا دين لألا دمنزوسك حرمتا ولا يدينون دين الحق وطن دباسا يم الديني نجسي إيه صنع يم الديني أما با نجسي بلي ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب cikin wadanda aka bayyana littafin sai yahudu da sarki ne ko yake su hatta yu'tul jizya hasa in yadda sun yadda su bayar da jizya wa an yadin hannu da hannu ma'ana kowanne daya ya kawo ta da kansa kare turo dan aiki wa hum sajirun suna kaskantattu to sannan za a daina ya kasu kaga wannan aya tana cikin ayoyin surah tauba ko madaniya ce wanda ya nuna wannan hukunci ne tabbatacce cikin musulunci ba shafe su ba illa iyaka kawai malamai sun yi sabani shin ana iya karba a wajen waɗansu nau'ikan kafirai banda ahlul kitab ko kuma lallai sai a wurin ahlul kitab kadai imam ahmad bin hanbal yace banda ahlul kitab waɗanda ya halatta a karba a wajen su sune majusawa masu addinin bautar wuta tunda manzo sallallahu alaihi wasallam yace sunnu bihim sunnata ahlul kitab kuma amalance su irin mu'amalar da ake wa ahlul kitab sai imam ahmad bin hanbal ya kafa hujja da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yadda ake karban jizya wajen yahudu da nasara to haka ana karban jizya wajen majusawa tunda yace sunnu bihim sunnata ahlul kitab jumhurun malamai kamar imam malik ibn anas al-imam shafi'i da sauran waɗansu malamai irin sa abu hanifa da sauransu suka tafi kan cewa ana karban jizya ne a hannun kowane kafiri ba lalle ne sai ya zama ahlul kitab ba ana karba a wajen mushrikai ana karba a wurin yan addinin shirka ana karba a wajen yan addinin juda dukkan wani addini na kafirci ko wani irin kallon kafirci ne za a karbi jizya a hannu su kace domin ahlul kitab ai suna da wani bangare na imani sai dai gurbin imani ne tare da haka aka ce a karbi jizya a wurin su ballantana kuma waɗanda ba su da imani ko musu kana da rasu ayin ba ga aulaki an fahimta ku Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah ya karfafa wannan zance da wadansu maganganun sa kamar yadda Ibn Al-Qayyim ma ya karfafa shi da wadansu maganganun sa to wannan jizya din shine zamu karanta wani bangare na hadisin da suke bayanin hukuncin ta ko wanda ake karba a wajen ka a takeice dan ba hukunci ne mai wahala ba a cikin fiqh an gane ko Malik ibn Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu ko da yake ban fassara mana lafazin huduna ba ni kuma lafazin huduna abin da ake nufi da al-huduna to a larabci ana nufin as-sukun wato natsuwa ko yin shiru ko daina motsi ko zama dan ba tare da kai magana ba ba tare da kai motsi ba shine al-huduna amma idan an ce al-huduna a fiqh ana nufin wata kullayar jejeniya da shugaba na musulmai zai yi ko mataimakin sa tare da kafirai dan tsagaita wutar yaki zuwa wani lokaci sarari shine abin da ake kira al-huduna yarjejeniya tsakanin musulmai da kafirai na cewa a tsagaita wutar yaki a daina yakar juna zuwa wani lokaci sarari ya halatta a yi haka cikin musulmai musamman idan an hango wata maslaha shugaba zai iya ganin cewa bai dace ba a yanzu in shiga wannan yaki tsakanin na da kafirai domin ina da zaratan sojoji da waɗansu manya-manyan barada waɗanda a yakin da ya wuce baya sun ji raunuka yanzu suna kwanciya a asibiti rashin su a fagen fama za mu yi hasaran wata bangare na dabarun yaki ko kuma ƙarfin sojojin mu to sai ya kullar jijiya da kafirai ta shekara ɗaya ko biyu cewa a zauna lafiya ba dan yana jin tsoron kafirai ba dan yene ne yake cikin tsayin shiri wannan ya halatta kuma ta iya yiwa da cewa a'a zai cewa ha kafirai hari amma a garin da kafiran nan suke ya ji labarin akwai mummune da suka yi imani sun koyi imanin in yace zai je cewa garin hari ya far musu to zai iya kashe hatta mummune gaba daya to sai ya tsagaita wata yaki a yi yarjejeniya tsakanin shi da kafirai talaka wutar yaki kuma a biyo bangalorin biyu zirga-zirga tsakanin kasashen juna mummune za iya zuwa kasar kafiran su fito kafiran su zo kasar mummunan su fito sai wannan ya bayar da dama mutanen can da suka musulunta suke koyi duk su gudo kusula ne idan sun dawo suke nan sai ka sai ta yarjejeniya ta kare sai a ci gaba kuma ba dai dabaru da dama da gani ne masu yawa ta iya yawa kudin su makale a can kasar su kuna son sai kudin sun ƙara fitowa ta iya yawa kaza ta iya yawa kaza ina fata mun fahimta duk waɗannan al'amura na dabarun yaƙi na dabarun zama ko na lafiya ko zama na rikici wanda ga su cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma rashin karanta sai ta muka jahilce su an Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها يعني الجزية من مجوس هجر رواه البخاري وله طريق في الموطا فيها انقطاع وانا حديثي أنك أشرق عبد الرحمن بن عوف الله شكال يدعى دريك عبد الرحمن بن عوف يكي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذها من لي من ذنب الله تعالى دائما تثبت دريك يا كرئيسا يتمي يعني الجزية يعني نفي الجزية ya karbi jizya min majusi hajarin a wurin majusawan garin hajar hajar yanki ne na ƙasa kamar anan gurin ka ce yankin ƙasar Sokoto ko yankin ƙasar Borno ko yankin ƙasar Adamawa yanki ne mai zaman kansa a yanzu na cikin ƙasar Saudiya wanda ake kiransa hajar wuri ne da ya shahara da yawan wato noma na dabino har ma larabawa suna da karin magana cewa ka naqil tamri ila hajar kamar dai da muke cewa ƙarawa barna dawaki an fahimta ku yanzu Allah ya karɓi jizya a wurin majusu ɗin garin hajar me za mu fahimta cikin wannan hadisi a ce banda ahlul kitab ana karɓan jizya ma a hannun mai a hannun majusawa don gashi manzon Allah ya karɓa daga wajen majusawan garin hajar sannan idan balarabe ya zama ba yahude ya karɓa addinin yahudanci ko balarabe ya zama ba nasare ya karɓa addinin nasaranci ko balarabe ya karɓa majusanci za a mu'amalance shi yadda ake mu'amalantar masu waɗannan addinan larabcinsa ba zai fice shi ba domin mutanen garin hajar suna larabawa ne gabaɗaya amma ga shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi mu'amalantar su sai ya mu'amalance shi yadda yake mu'amalantar farisawa masu bautar wuta tunda sun riƙi wannan addinin na bautar wuta kuna fahimta da kyau kun ga wannan zai ba mu ansa dangane da dama daga cikin mu masu tunanin cewa kamar yanzu kristan mu na Najeriya yanzu a kira shi da suna ahlul kitab ne zai hana bakin fata ya zo shi da kristanci bakin fata ya zo shi da yahudanci shikenan za a kira shi cikin ahlul kitab ko ba za a kira shi ba za a kira shi zai hana domin ahlul kitab kasancewar mutum ba yahude ko ba nasare ko ba majusi ba wai launin fata ba ne ba wai yare ba ne aqida ce ta zuci idan mutum ya yi imani da wannan aqidar shikenan ya shiga cikin wannan addini ko ka zauna wuri guda ko ka tafi kana fita ka gane ko in ka fita ka sake dawowa in kuma ka zauna fitar ka sake fita kun gane ko wannan hadisi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ruwaito wa lahu tariqun fil muwatta fi hamtafa a cikin hadisin yana da wani sanadi a cikin muwatta na imam malik amma a cikin sanadin da ke cikin muwatta din akwai inqifa'i wannan inqifa'in baya cutar da shi tunda hadisin yana cikin sahih al-bukhari wa ana asim ibn umar an anas radiyallahu anhuma radiyallahu anhu an usman ibn abi sulaiman radiyallahu anhum kaga da asim ibn umar da anas wanda shine anas dan malik da usman ibn abi sulaiman dukkanin su sahabbai ne da haka sai yace radiyallahu anhum amincin Allah ya kare da gare su yadda Allah ya kare da gare su duka su dukan sun ce annan nabiy sallallahu alaihi wa خالد بن الوليد الى اسيدي دومة الجندل فاخذوه فاتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية رواه ابو داود ودنن صحابي غدا uku suka ce annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi da yalan gidansa ba'atha khalid ibn al-walid ya aika da khalid ibn al-walid ila usaydir zuwa ga wani mutum mai suna Ukaydir shine Ukaydir ibn Abdul Malik an gane ko al-Kindi shine sarki a wannan lokaci a garin Dumatil Jandal Dumatil Jandal sunan gari ne ko sunan kasa ne Dumatil Jandal yana kan arewacin kasar Saudiya a yau manzon Allah ya aiki Khalid ibn Walid zuwa ga shi Ukaydir din garin Dumatil Jandal da ya aika da Khalid ibn Walid mai faru fa asadu shi da sojojin da ke tare da shi sai suka kamo wannan sarkin wato sun shiga da yaki kenan fa a taubi shi suka zo da shi wajen manzon Allah fa haka na damu sai manzon Allah ya tsare jinin sa da shi a kace su ba ya kare masa jinin sa wa salahu alal jizya yayi musalaha da shi cewa in ma zaka shiga addinin musulunci baka zo latin addinin ka mutsale ka to amma kai da zaka bayar da jizya duk shekara mahallin shahid da ke cikin wannan hadisin da shi manzon Allah ya karbi jizya a hannun wannan mutum garin Dumatil Jandal shi ma garin ne na Larabawa kiti ko ba a faɗi ma addininsa ba an yi shiru ba a faɗi addininsa ba shin ba Yahudi ne ba Nasare ne ba Majusi ne Musulunci ne mai bautar gumaka annabi dai ya karɓi jizya a hannunsa kuma wani addini yake kaga wannan ɗaya daga cikin hujjoji na Imam Malik ibn Anas kenan cewa a cikin nan gurin ba bayanin cewa mutumin nan ba Yahudi ne amma an yadda kafiri ne ko wani nau'in kafirci dai ga shi dai manzo Allah ya karɓi jizya a hannunsa wanda ke nuna a ce ana karɓan jizya a hannun ko wani nau'in nau'in kafirci ba lallai ne sai ahlul kitab ba وصالحه على الجزية يعني مصالحة بشي ويقول للجزية بشي بشي جزيزة قدابة جزية بشي قال رواه أبو داود إمام أبو داود يروي سوى نهدي وأن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن معاذ بن جبل يسي من زن الله صلى الله عليه وسلم يا أيكا لي دوى قصر يمن فأمرني أن آخذ من كل حال من دينارا sai ya umarce ni in karɓa daga wurin dukkan baligi shine halin dukkan wani baligi in karɓi dinari ɗaya awwa idlahu mu'afiriyan ko abin da yake madadinsa a cikin irin tufafin da ake sakawa a garin mu'afir mu'afir suna ne na gari daga cikin garurukan ƙasar yaman sun shahara da saƙa ta tufafi shi yasa dukkan tufafin da aka saida garin sai a ce saubun mu'afiri istaraitu sauban mu'afiriyan wato na sai wato ainihin riga ko tufafi ɗan garin mu'afir ina fata an fahimta kowane gari za a ga akwai wani lokaci suna shahara da waɗansu ababe ko su shahara da kasuwanci ko su shahara da sana'a ko kamar yadda ake cewa ɗan Tana ko a ce ɗan Japan ko wani abu makamancin haka kamar wata wuƙa da ake cewa babbar bariya a ga irin barnabi nan ko an fahimta ko kamar haka ne wato sabon mu'afir a karaga su talata wa sahahu ibn hibban wal haikim mai tauhidi da haka mai ce hadisi ne hasar ce wannan hadisi a wannan hadisin abin da yake nunawa wato kayyade abin da ake karba na jizya a hannun kafiri shine nawa dinari daya in baya da dinari sai a karbi abin da ya kai kimar dinari na wata haja da ke hannunsa domin gashi ya karbi Mu'adh ya rika kalban dinari daya ko kuma abin da yake madadin dinari ɗaya cikin tufafi da aka saka ina ba da guda fahimta to da wannan ne waɗanda suka iyakance cewa abin da ake karɓa daga wurin kafirai na jizya shine duk shekara su ba da dinari ɗaya ko abin da yake a madadin dinari ɗaya to amma akwai abin da ya faru lokacin Umar ɗan Khattab wanda ya saba ma wannan wanda shi ya rage karban dinari uku a hannun waɗanda ya karɓi jizya a wurin su a ƙasar Sham lokacin da aka buɗe waɗansu yankuna cikin ƙasar Sham lokacin Umar bin Khattab, ya rage karban jizya dinari uku. To sai malamai suka tattauna kan cewa menene da yaya aka yi nan dinari ɗaya can dinari uku lokacin Umar bin Khattab. To galibi dai abinda malamai suka tafi a kai wanda shine zance da ƙarfi, ba a ƙayyade cewa ga wani abu na kuɗi wanda lallai shine abin da za a karɓa, an kyale shugaba da ijtihadinsa. Shugaba na musulunci Amirul Mu'minin a kowane yanki a kowane zamani shi ne zai yi ijtihadi shi da mashawartansa cikin dukkan malamai su ga cewa kaza ya kamata mu yanke a bamu, in sun ga dama dinari ɗaya, in sun ga dama dinari biyar, in sun ga dama goma, in sun ga dama sha biyar, gwargwadon abin da ijtihadin ke kai da shi. Saka ce domin hukunci na iya canjawa, su kansu kafirai ɗin yanayin samu ko rashin samu suna iya canjawa. Mutanen mu'asir waɗanda suke mutanen ƙasar Yaman a lokacin da aka tura mu'as galibinsu mutane ne waɗanda suke zaune cikin karkara ba su da kuɗi, sai aka riga karɓan dinari ne. Ƙasar Sham kuma ƙasa ce irin suke akwai jinnanci da habara a wajen sun da rasewa, don haka masu kuɗi ne sai aka riga karɓan dinari uku uku. A sai kenan a iya kallon yanayin kafara na wadata ko rashin wadata, sai su gaba yi ijtihadi ya duka za ne ya kamata su riƙa bayarwa. Amma nafi bai tabbata ba ingantacce karar daga wajen manzon Allah cewa kar a wuce dinari kaza ko kuma kar a kasa dinari kaza. Ina fatan kuna fahimta. Sannan da yace an akhudha min kulli halimin, lafazin halim wato balibi kenan. To wannan ke nuna cewa mutumin da ba balibi ba ba a karban jizya a hannunsa ko da yana cikin kafirai. Kamar idan an ci garin kafirai da yake suka yarda za su ba da jizya su zauna karkashin inuwa ta daular musulunci, to za a kirdige adadin baligai ne banda yara ƙanana. Waɗansu malamai ma suka ce a ai ka'ida ma ita jizya ana karɓa ne a hannun wanda ya iya yaƙar ku, ko da ba ku ta yaƙi da shi ba ya kai ƙarfin yayi yaƙi, kaga anan sai baligi kenan banda yaro ƙarfi, don yaro ƙarfi ba ya yi. Sannan kuma sai namiji, don mace ba ta ba a yaƙarta idan an je wajen yaƙi, an fahimta ku. Sannan kuma sai wanda yake maji ƙarfi, don tsoho wanda ya tsufa ta kwafta ba a yaƙarta idan an je wajen yaƙi. Sannan sai wanda yake soja ne banda wanda ya je ya katangance kansa cikin ɗakin ibada yana bautarsa, irin sufayen cikin ahlul kitab kenan, in katangance kansa cikin sauma'a ba sa fita kullum, irin wannan manzon Allah ya hana a yaƙe su ko da an je yaƙi. To duka mutumin da idan an je yaƙi ba a yaƙar irinsa, wato ba kamar da yake da zo ba wanda shi baya yaƙi ba, wanda dama ba a yadda ke yaƙi irinsa ba, to kuma ba a karɓan jizya a wurinsa. Ina fatan kuna fahimta. Wanda ba a yaƙa ba a karɓan jizya a wurinsa, wanda ake yaƙa shi ake karɓan jizya a wurinsa. وعن عائذ بن عمرو بن المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى أخرجه الدارقطني. وانا حديثي أنكر قلت لدى عائذ بن عمرو بن المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لدى أنه يترى دامنك فقالة فتاة رسل إيا لنجدان فقال ياتي الإسلام يعلو ولا يعلى الدين المسلم في سينة يتوقك akan wani al'amari ba wancan al'amarin ke ɗaukakuwa a kansa ba. Wani hadisi Imam Ad-Darqutni ya rawaito shi, na iya kusan bincike na wajen tantance inganci ko rashin ingancin hadisin ban ci nasarar hakan ba, amma dai ma'anar da hadisin ke ɗauke da ita ma'ana ce mai kyau, za ta iya shiga ƙarƙashin faɗi na waɗansu ayoyi na Al-Qur'ani kamar huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kulli. Allah ne ya turo manzon sallallahu alaihi wa sallam da gaskiya da kuma addinin shari'a tare da gaskiya domin ya ɗaukaka, domin ya rinjayar da shi wannan addini din akan dukkan sauran addini. Li yuzhirahu ma'ana li yughlibahu, dan Allah ya rinjayar da wannan addini ya ba addinin nasara al'ala addini kulli akan dukkan wani nau'i na addini. Ka gane na ya alu kenan wala yu'la, an fahimta ku. To amma dangantakar hadisin da wannan babin, wato karɓan jizya da ake yi daga hannun da musulmai ke yi a hannun kafirai, wannan dan ɗaukakan addini ne da kuma ƙasƙancin kafirci, wato ɗaukakuwar addinin musulunci da ƙasƙancin kafirci, don a tabbatar da kamar da sama aya ta ce hatta yi utul jizya ta an yajin wa hum sagirun, kaga wa hum sagirun suna ƙasƙantattu kenan. Wa an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. أنت ربو حديث لقابو هريرة الله تقالي الدادري يتي من الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام إذا كنتم اليهود والنصارى كركفاري مسلمة kada ka kalli kirista ka ce assalamu alaikum, ha kada ka kalli bayyuda ka ce da shi assalamu alaikum. Dai kenan. Na biyu, wa idza laqitum ahadahum fi fariqin, idan kun hadar dayan su akan hanya, ka taho ya taho, fassarruhu ila abyatihi, ku tilasta shi zuwa ga inda kunci yake. Ma'ana ba sai zaka ba shi hanya zai zo wuce, sai dai shi ya ba ta hanya, dan kai ne madaukaki, shi ne gaskantacce. Bai da ka kallo na arne kace masa sa na da kan girma mai kike ba wani magana da wannan tsirrai kai idan kin gaba da shi akan hanya sai dai shi ya kauce, amma ba ko kauce masa wannan kuma kai ka shafa haka ba ka ce ko da ta fitar da inda iya ta karfin da ya zaka ko wani yake ba gudu zaka yi ba. Wannan muna magana hukunci na abin da yake shine asali, amma idan mutum ya saba wannan hukuncin saboda wata dalili, saboda wani dalili, wannan daban. Kullu da lokacin da ake ta'asilin mas'ala a hukunci, wato a samu mas'ala ta addini a bata gurbin zama da dalilanta daban, sannan kuma a zo a kalle ta yiwuwar aikin ta ga kowane ɗaya cikin ɗaiɗaiku, wannan kuma daban. Don haka lokacin da ake ta'asilin mas'ala kamata ya kowa ya bada hankalinsa da tunaninsa yadda zai fahimci wannan mas'ala ɗin. Idan ya bayar da hankalinsa yadda zai fahimci wannan mas'ala, to kuma daga baya idan istisna'a sun zo, to shikenan sai mutum ya yi aiki da istisna'a saboda wani dalili cikin dalili. Ina fata ana fahimta. A yanzu misali, wani ya zo nan gurin ya karɓi kalmar shahada, sai muke da shi za ka yi salloli guda biyar a yi, azhar da la'asar da magariba da isha'i da asuba, azhar raka'a huɗu, la'asar ma haka, isha'i ma haka, magariba uku, asuba. Sai kawai ce malam ko da yana cikin halin tafiya a wannan lokacin da ganin za ta shigo. Yanzu muna ta'asilin mas'ala ne, ya fahimci wannan in yi halin a bayyana masa, kuma in ka yi tafiya ya yi ga yadda za ka yi dace ke, ba lokacin da za ka biya mutum komai da komai ba. To wannan jumla ta farko ta hadisin manzo Allah ce, la tabda'u al-yahuda wa an-nasara bi salam, yahudi da nasara kar ku fara musu sallama sai dai su yi muku. To sai waɗansu malamai sun kafa hujja da wannan cewa, wato hadisin na nuna ba shi halatta ka ce da ba yahudi ko ba nasara assalamu alaikum, amma idan ba yahudi ko ba nasara shi ya fara ce maka assalamu alaikum, ya halatta ka mai yadda martani ko bai halatta ba. To kaga wannan mas'ala ce da malamai suke sabani. Waɗansu malamai suka ce ya halatta ka mayar, za ka ce wa alaikumus salam, ka mayar masa da martani. Daga cikin masu irin wannan ra'ayi akwai Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar, Allah shi kare da gare shi, ko wanne akwai asar da aka rawaito daga gare shi da suke nuna haka, kamar da Imam al-Bukhari ya kawo cikin al-Adab al-Mufrad. An gane ko? Sannan kuma dukan dogara da fadin Allah madaukakin sarki, wa idza sayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba. Idan an gaishe ku da wata gaisuwa, to ku mayar da wanda ta fi ta kyau, ko kuma daidai wa daidai da wanda aka gaishe ku din da ita. Suka ce kun ladan, wa idza sayyitum bi tahiyyatin, an yi maganar gaisuwar ne, ba ai maganar waye ta ba, wanda duk ya gaishe ku da gaisuwar da kun ji ne yake, kuma lalle ta dace da yadda ake muku gaisuwa, to sai ku mayar masa irin ta ko wanda ta fi ta. To wannan mutumin ba yahuda ne ba nasara ne ko ko musulmi ne, tunda manzo Allah ya hana a fare musu, amma bai hana a mayar da martani idan sun zo ba. Kila abin da wani zai ce a to ai akwai waɗanda suka rika zuwa wajen annabi suna ga yadda shi da abin da bai dace ba, kuma aya ta nasanta wannan, wai ga uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim law la yu'azzibuna Allah bima naqul hasbuhum jahannam yasrunha wa bihi al-masir. Wato idan sun zo su gaishe ka da abin da ba da shi Allah ya gaishe ka da shi ba. Waɗansu daga cikin Yahudawa ne sun zo wajen manzon Allah sai su assalamu alaikum, wato sai su haɗe lamun ɗin, wanda idan sun ce assalamu alaika ko assalamu alaikum, abinda wannan yake nufi mutuwa ta tabbata gare ka. To manzon Allah ya rinka neman martani cewa wa alaikum ko wa alaika. To mayar da martani da wannan, wato kaga da irin abin da ya roƙa wa mutum. To a nan gurin ma sai suke cewa, duk da cewa su addu'a suka yi wa annabi mummuna cewa assalamu alayka Allah kashe ka, haka suke nufi su. Lokacin da annabi ce wa alaikum, shi ba mummuna addu'a yayi musu ba, a'a shi labari ya ba su. Ma'ana yadda zaka ce ni in mutu kai ma ai zaka mutu, ba haka bane ba, dan kai mun addu'a mutu kai kuma shi ka dawoma, kamar labari yake ba shi cewa ai kai ma mutuwar zaka yi, amma ba wai sai yake kai ma Allah kashe ka ba. Kuna fahimta da kyau? Haka waɗansu malamai suka yi bayani. da haka dai a zahirin yanci shine idan ahlul kitab sun gaishe ka da gaisuwa ta assalamu alaikum kaji lafazin daidai wa daidai ba wani abin nan ya halatta kamar yadda mata to mai da mata nan fa jawaz ne ba wai dole bane kako idan musulmi ya mata jigo ne ne wajibi ne kuma ina fata an fahimta to kaga bambanci kenan idan ka mayar wani ba zai ce kai laifi ba amma musulmi kan dole kamar tunda Allah ya fahimi da asalin ha urduha idan ko ya gaishe ka da lafazin da yake zagi ne ko kuma mun wani addu'a irin da suka karkawa annabi kai ma sai ka mayar da martani da irin yadda yake maka shine la tabda'u al-yahuda wan-nasara bis-salam to wannan ke nuna ake idan musulmi ne ka gama da shi me zaka yi kenan zaka yi kokarin ka riga shi yin sallama zaka yi kokarin ka riga shi yin sallama riga shi yin sallama din nan da zaka yi suna ne ko mutahabbi shi kuma mayar da martani da zai wajibi ne shine nan ɗaya daga cikin wurare da waɗansu malamai ke ba da bayanin cewa inda mustahabin da ya fi wajibi lada domin kai da ka riga shi a lokacin nan mai kai mustahabi idan kai wa musulmi sallama shi kuma mayar da martani zai ne hukuncin sa wajibi to amma kai da shi da wanda ya riga shi da wanda shi mayar da martani ne wannan ya fi lada wanda ya fara yi ina ba ta an fahimta to kaga kenan idan ka gama da ɗan uwanka musulmi so ake ka riga yin sallama sabon manzon Allah sun kasance daidai da duk ya idan tashi daga tsakaninsu wani ya biyo ta bayan nan wani ya biyo ta bayan nan sai sun sake wa juna sallama assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi suna yawan yaɗa sallama a tsakaninsu kamar yadda manzon Allah ya umarni a yaɗa sallama a tsakanin ƴan uwa musulmi hadisin sallama ga sanin da tarin yawa Imam An-Nawawi ya zabo shi ya zuba cikin Riyadus Salihin babin sallama galibin su cikin Bukhari da Muslim da kuma sauran waɗannan littafin sunna da hadisi ne ga tafi galibin an gane ku وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه إن ɗayanku ɗayan kun game da ɗayansu a hanya to ko sai shi ya fada cikin matsayi ma'ana kar ku ba shi fili wannan shine hukunci don ku nuna izza ta addinin musulunci kuma wannan shine dace da yadda Allah ya siffanta mummunai cikin alqur'ani a wurare daban-daban kadan daga ciki da Allah ya ce ashidda'u 'alal kufari ruhama'u baina da suka zama ashidda'u 'alal kufar kaga yana daga cikin at-tashdidu 'alaihim ko ashiddatu 'alaihim wato ka sa dole sai dai ya sauka sai ba za ka bashi ba kun fahimta da kyau kuma da inda Allah madaukakin sake ce ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin kaga mummune sai ya kaskanta kai gare su amma kafirai kuma suka nuna musu izza cewa kai ba kaskantacce bane a gaban su kun ga wannan duk ya dace da wato abinda wannan hadisi ke kira zuwa gare su ina fata an fahimta to kaga anan gurin tunda su kafirai ana son su samu tsanani a gare ka kamar yadda wannan ayoyi guda biyu da muka karanta suka nuna da kuma yadda Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu jahid al-kuffar wal munafiqina waghluz alayhim da kuma yadda Allah yake cewa ya ayyuhan ladzina amanu qatilu alladhina yalunukum min al-kuffar wal yajidu fikum ghilza wato ighazatul kuffar wani maqsad ne mun maqasid shari'ati al-islamiyya manufa ce cikin manufar addinin musulunci tsaka ta kafirai sa su ji cikin halin kakanika ne sun tantance a sa su ji haushi tunda su sun kafirce mu ubangiji jingina masa da ba sun fusata Allah ba to kai kuma sai ka fusata su fusata su kai kuma ibada ce zaka samu lada dan bai dace wanda ya fusata ubangiji sai kuma ka faranta masa rai ba dan idan ka faranta masa rai kamar ka goyi bayan abin da ya na fusata ubangiji ta Allah ina fatan kuna fahimta kunga mu gane wannan a matsayin lokacin da muke yi wato ba wai muna yi wa kafiri haka ba dan launin fatarsa ko dan garinsa kar mu yi wa kafiri haka kawai dan misali kafiri ne na bace yi ko kafiri ne ba ka fate ko kafiri ne kaza ko da kafirin bahaushe yi haka zamu yi masa ko da kafirin musulmi ne yi haka zamu yi masa ko da kafirin balarabe ko wani irin kafiri ne mu dauka haka ka'idatu da akwai lokacin da asalin abu na addini ne amma wani lokaci wani nau'i na kabilanci sai shiga cikin zukatan mu lokacin da muke aiwatar da ina fata mun fahimta to kuma idan mun yi haka ya zama abin mun kire shi daga addini ko ibada da zamu samu lada mun koma kuma wani bangare ne daban wanda ba haka Allah yake so wa ba kuma haka manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsara ba wato aiwatar da musulunci yadda Allah yake yadda manzon Allah ya koyar a aikace a magance mutum a cikin mu'amalar sa dai haka yana taimakawa wajen jan hankalin wanda ba musulmi ba har ma yayi sha'awar addinin musulunci ila wani wanda yake ba sai ne ko ba ka tafe ne wanda ba musulmi ba yadda kai masa irin wannan a karan farko idan kai masa zai dauka kai masa ne kawai dan kai bahaushe ne shi ba sai ne ko shi ba ka tafe ne amma sai ga wani ba magwajin bahaushe shi ma kai masa irin wannan ko wanda ya fi nashi tsanani sai fahimci cewa ba wai yaransa take tsana ba, me take tsana? Munin aqidar da yake kai wanda ta fitar da abin da Allah yake so, ko manzo Allah yake so. Domin Allah baya kin mutum dan kawai bukin fata ne, kamar da baya san mutum kawai dan sifari ne. Allah baya kin mutum kawai dan kabila sa, cewa shi ba sai yi ne, ko ba kata ne, ko iyamuri ne, ko bayyara ne, ko angaz ne, ko wane ne, kawai Allah ya kishi dan yaransa. Kuma Allah baya san mutum kawai dan yaransa, dan shi ba larabe ne, ko kawai dan shi bahaushe ne, ko dan shi wasalatani ne. Abinda Allah ke son bawa da shi shi ne imani, kamar yadda abinda ke sa Allah ya ƙi bawa shi ne kafirci. Kowane irin mutum ne, kowane irin launi ne, kowane irin yare ne. Kokarin fahimtar da duniya wannan ta fahimci wannan zai taimaka sosai wajen mutane da dama su shiga addinin musulunci. Amma jahilcin haka da duniya ta yi, kuma aka yi wani mummunan dace na da yawa daga cikin mu musulman muka yi kuskure wajen aiwatar da waɗansu ma'amaloli namu, wanda muka ba su riga ta addini amma kuma ba addinin ba ne ba, sai ya ƙara sa amuna zato ga addinin musulunci. Allah ganar da mu. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito. Abin da dan uwa yake tambaya, ko ya fi ƙarfin ka? Idan ana yin haka ne, idan ku garinki su ne musulmai kuma kuna da ƙarfi, kuna da izza, hakan ba zai cutar da ku da komai ba. Ina fata an fahimta. Hakan ba zai cutar da ku komai ba, ƙara ma bayyana izzar ku zai yi. Da shi ne mutum zai haka. Amma idan kana garin da ku musulmai ɗan cikin tokali ne, misali musulmi a America, kana ɗan cikin tokali ne, musulmi a Hungary, musulmi a Czechoslovakia, kada ne ɗan cikin tokali ne, ko da kuma kyale wannan Turai ta gabas ta tsaya, musulmi a Bulgaria, musulmi a ina ne, kaga za ka ga ɗan kaɗan ne, ko kuma ga ƙunci da kuke ciki. To yau ka samu dama ma a kyale kuma ce musulmi mana ina wani a kyau na kyau ya tafi kafirin gefe gida. Ai kuma ka san ba zai yi ba. Ina ba da an fahimta. To amma misali musulmi a ƙasar Saudiya, musulmi a Najeriya, musulmi a kaza a kaza a kaza, ga lokacin da yake akwai ruhin musulunci. Haka ya kamata su yi, sai dai in jahilcin musulunci ya sa suna yin wani abu da ba wannan ba. To kuma wannan kaga jahilci ne na addini kenan. Dan Allah, idan muka lura wannan tafiya akan hanya ma an ce fito shi gefe guda, ina da cewa wani kuma da zai zo ya ɗaurewa kafiri girbi, kuma ya kulla tsakanin shi da kafiri akan a cutar da ɗan uwansa musulmi. Kamar yadda wanda addini ne na siyasa, da yawa daga cikin mutanen mu sai su biya kafiri haɗin kai don su kayar da wani abokin adawar su musulmi, har ma su rinka cewa har gara ma shi kafirin da shi musulmi. Kaga wannan ai mummunar aƙida ce, kuma jahilci ne ke haifar da irin wannan fahimta. Inda za a tambaye shi, to tunda ka ce gara wannan kafirin da ke musulmin, wa kake mana wasiyya, ka rubuta wasiyya kafin ka mutu, wa za mu kirawo ya yi maka sallah, ya yi maka littafi, ya kai ka makabarta? Mu kirawo Obasanjo bayan ka mutu ya yi maka sallah? Da shi da su profesa Jerry da nasu na safan baya, ya yi maka sallah, ya yi maka littafi, ya kai ka makabarta? Ko mu kira musulmai su yi maka, ka rubuta mana wasiyya ka bamu, mu kuma za mu iya da wasiyarka. Kaga duk wanda ya rubuta takarda ce, ko da bayan ya mutu a kira wasu Obasanjo su jeri gana, su wane ne, su wane wane ne, su waye, irin yadda waɗansu suka mutu a jirsu Ufana Goro suke musu sallah, shi ma yake duk waɗanda yake so a taro a sahun gaba a sa masa sallah. Kaga ya bamu adireshin su shi arne ne, ya bar musulunci. Da ya bamu wannan takarda a rubuce, ko waye mun san to shi ya bar musulunci. Amma idan ce a gaskiya ban yadda Obasanjo ya yi sallah ba, ban yadda jeri da lafi yi sallah ba, ban yadda duk yanzu zan arna waɗanda muka sani yake da yadda su yi masa sallah ba, shi ai musulmi yake sai shi so yake a kai shi kaza a kai shi kaza a kai shi kaza, mutum yake masa sallah sai mutum to ashe kenan ka riga ka san gidan kusanci. Ina fata an fahimta. Abin ne sai idan ya mata mutum ya fahimci wannan, yana da adalci, yana da hankali, ya san zai mutu a kan dole ya mutu, kuma duk wanda ya mutu ba wanda zai ce duk lalacewar musulmi da zai ce in ya mutu Allah ya masa duk abin da ya ga dama ba. Na da koyaya dai yana son idan ya mutu shi ma ya samu gafara. Ai dan su samu gafaran nan suke dan gina masallaci ko da dan gangane ne da ƴar makarantar Islamiyya a waɗansu wurare, dan dai ba a samu gafara da. Da kuma azumi da za a bai wa mutane cikin watan Ramadan, ko da dai lalatacciyar yayi ne aka rabar, dai duk ana buƙatar dai a samu gafara ne. Duk da jahilci dai wannan zai kakkare ma, sai Allah ya hakuri ya kyale duk barnar da mutum ya abin nan da sauran inda yayi kaza ya yi kaza. To kaga a nan gurin wato sai mu gane cewa a ce mutanen mu suna fama da cuta ne ta jahilci. Cuta ta jahilci, yadda kuma dole lokacin da za a karantar da su ko a wayar musu da kai ko a faɗakar da su sai an yi hakuri. Dan duk mutumin da ya fahimci abu ba daidai ba, har ya kai ɗan shekara 40-50 ba daidai ba, kafin ka je da shi ya fahimta yana da wahala, sai ka yi fama da shi ƙwarai da gaske. Allah ganar da mu. Wa an yi musuwar ibni makrama ومروان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج عام الهديبية فذكر الحديث بطوله وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض أخرجه أبو داود وأصله في البخاري وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس رضي الله عنه وفيه أن من جاءنا منكم لن نرده عليكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا فقالوا أتكتب هذا يا رسول الله قال نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا وانا حديثي عن سلقوة دقا نسور ابن مكرمة دمروان ابن الحكم بك نسنا تكن قلانا صحابي وانا ماذا ألا يا بر دنيا سنة تكن ماشا سن صحابي كي كلا قوة مشال قال لبنش بسوشي عشرم بس كينا عشرم با كون تيري بتكن سيسي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا فتاة شكرت دعاك يسلهم بديبيا اتسي زكالة تسي لباي هجرا فذكر الحديث بطولي هي أمتها حديثي وتودت أوانسا وفيه أبن الحديث يكون سادة تسن أبن دي شافوانا بابي فكت دي رجيجيني هذا أسي تكان من ذو صلى الله عليه وسلم بكم سي قريشاوة أبن دا مربوشي يربوشا هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو وان يسيني أبن محمد بن عبد الله يقول لسله جاء سهيل بن عمرو وتو النبي صلى الله عليه وسلم ينا وكلتا المسلمي أمد بن مسلمي سهيل بن عمرو ينا وكلتا الكافر متى مكة mai aka kulle yarjejeniya ala wa bayil harbi 10 sunin a tsagai ta wutar yaki har tsawon shekara 10 ya amanu fi hannas cikin shekara 10 nan mutane su zauna cikin aminci wa yakufu ba'dhum an ba'd sashin su ya kame da ya karfa shi kar wanda yake kowa tsakanin dindinar musulmai karkashin jagorancin manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma dindinar kafirai ta makka akhrajahu abu daud wa asluhu fil bukhari wannan hadisi imam abu daud ya rawaito shi amma asalin sa yana cikin bukhari wa akhraja muslim ba'dahu min hadisi anas إمام مسلم يروي تو نساشي ناسا تكن حديث أنس بن مالك وفيه أتكنسا أرججين رياكن في سهيل بن عمرو ياتي أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم كو مسلم دو وند يرد بلوك ويداو تكمو بزامو ميرمو كتيبا أنبانكو ومن جاءكم منا أما دو وند يتاك تكمو يبار كافر تيتي زيشك مسلم تيزولون كو رددتموه علينا كو داو منبسي wannan ba zan ci bane ba wannan yana cikin sharɗan da kafirai suka sa an gane ku sharɗan da suka sa ne rajeniya ko manzo Allah yace ya yadda fa kalu suka ce a taktubu hadha ya rasulullah sahabbai suka ce manzo Allah yanzu ka yadda da wannan idan nasu ya zo wajen mu ya musulunta umar musu idan namu ya rubuta ya koma cikin su ko mu kyale yanzu ka yadda da wannan sulhu manzo Allah ce na'am إنه من ذهب منا قال لك دون دي مثل قلت لهم مين سلمي إليه يتفولون سوف أبعده الله فدا ما كأي شيء الله يعني سلمي يترك جريم دا الله يسمع أقول الهدي في التلبي جيدا يبرز في السلم أما تنده هدي في كجال الشيطة ومن جاءنا منهم واندكو دك يسو يداو تكمو دك جريسو أما سكرت إتي فسيجعل الله له فرجا ومخرجا الله جسا ما سوف تقويا سياته وتمسرنا الله بذي كان الشهاتة to a hikimar kawo wannan anan gurin wato dan yanzu na mala alhuduna da yayi maganar sa wato tsagai ta wutar yaki mahallu shahid cikin hadisin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda kullar jijina ala wabil harbi 10 sunina wato kenan ya halatta ayyar jijini ya dakatar da wutar yaki ya jijini nan abisa ga kowace sifa cikin sifofin nan sifa ta daya a iyakan ta mutum shekaru dan nan gurin da shafi 10 sunina kuma ta biyu ko ba iya kanta mata shekaru ba kawai a ce matsalar ta wutar yaki daga nan zuwa illa ma sha Allah kuma ta uku a sanya sharadi da sharadin kaza da kaza da kaza kuma ta hudu a kisa sharadi duk abin da rijeje ne ta kulla cikin sufofin nan ya halaka kaga anan gurin su rijeje ne su sa ne sun sa sharadi sun ne dai biya kuwa yana da darasi mai yawan gaske gashi sulhu ne amma Allah ya kira shi da suna fatahu a cikin alqur'ani yace inna fatahna laka fatahan mubina lalle mun yi maka fatahi fatahi wanda yake mabayyana wadansu daga cikin masu tafsiri sukan fassara wannan fatahin a matsayin fatahu makka ayar ko ba ta magana kan fatahu makka sunan hudaybiyya ne dan hadisi kala da cikin bukhari manzon Allah yake wannan sulhun da aka yi shine fatahin da Allah yake ne ba amma da yawa daga cikin mutane suna ganin meye fatahi a cikin wannan sulhun amma Allah ya ambace shi da suna fataha mubina yadda laka Allahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar haya asri yadda abin yake a takeice a jumlaci a shekara ta 6 bayan hijira manzo Allah ya yi nufi ne Umara ya dauko ihrami daga Zulhulaifa a Madina sai da adadin na sahabbai da sun kai 1400 cikin ihrami da suka zo kafin su je Makka sai suka yi yada zango a wurin da ake kira Hudaybiya fili ne nauyi wadanda suka ce rigar wurin da ake kiranta Hudaybiya wadanda suka ce a'a akwai wata bishiya wadda rigar ke kusa da ita ce ake kira Hudaybiya wuri ne wanda ke tsakanin su da garin Makka kamar mil 6 sai manzo Allah ya sansani a nan gudu ya yada zango ya tura Usman dan Affan cewa ka je cikin garin Makka ka ba su labarin cewa kar su ga mun taho da yawa kamar yaki muka zo su ce za su dauko makami mu ba yaki ya kawo mu ba sai muke yi mu zo mu yi Umara kawai mu koma ba yaki muka taho ba lokacin da Usman bin Affan ya je ya samu shugabannin Quraishawa ya faɗa musu wannan zance sai suka ce sam su ba su yadda ba yanzu a ji labarin manzon Allah ya shigo garin Makka shi da sahabbai mutum 1400 sun fita lafiya ba mu yi musu komai ba to ai shi kenan ma duk Larabawa ma sai su rena mu bayan Gatabo har yanzu na bin mu a yakin Badar an kashe mana mutum 70 an riba ce 70 Gatabo da ya sake samun mu a yakin Uhud ga kaza kuma yanzu a zo kawai mu kyale shi lafiya ya fita to ai sai a yada mu ma a duniya cewa mun zama kawai waɗansu abin nan wurin kirme kawai mu ba za mu yadda ba ya zo amma sai Usman tunda Allah ya kawo maka Makka in za ka je kai Umar ka je kai tawafi yace wallahi ba zan je in yi tawafi ba sai manzon Allah ya yi wallahi ba zan je ba to lokacin da Usman yake cikin Makka kafin ya gama abin da zai yi koma ya je faɗa manzon Allah me ya faru sai jita ko san jita tana da radio mai jini kenan wanda ya fi radio mai batir abin sai kawai jita aka je aka faɗa manzon Allah cewa ai kafaran Makka sun kashe Usman manzo Allah ce in ko sun kashe Usman dan Affan to sun yi shiga masa kore karfin tsiya haka manzo Allah ya faɗa ya zo gindin itaci ya tsaya yace wa zai mu baya wanda yake jin tsoro an ba shi dama ya koma gida abokin tafiya kuma ya zo mu baya a tafi sahabbai suka zo suka yi wa manzo Allah mu baya sai duka mutum 1400 kowa yawa manzo Allah mu baya ko za a mutu sai an shiga masa ba da baya Salmatu bin al-Aqwa ɗaya daga cikin sahabbai wato yana daga cikin falalarsa to uku yi mubaya'a ya shigo sahu aka yi mubaya'a da ya fita ya sake ganin waɗansu sun yi layi ya sake shiga layi da ya fita ya sake shiga layi har sau uku to manzo Allah na cikin wannan yanayi na za a damfari maka kenan sai ga Usman ya dawo lafiya tare da shi akwai shi ɗaya daga cikin wakilan sun ƙurai shawa shi ne Suhail bin Amr.
Mazala ce da Ali bin Abi Talib goge kalmar Rasulullahi. Ali ya ce ni ba zan goge ba.
Haba mazala.
Mu goge kalmar Rasulullahi ce ni ba zan goge ba. Ita goge na ce ce ba zan goge ba ya Rasulullahi.
Mazala sa hannu da kansa ya goge. Ya sa aka rubuta haza ma salaha alaihi Muhammad bin Abdullah yadda kuke ganin shi a nan ɗin nan yanzu cikin wannan. Aka goge aka ce Muhammad bin Abdullah ya ce in ma ko ba ku yadda ni Rasulullahi ne ba shi wanda ya turo ni ya san ni Rasulullahi rashin yadda ku ba la tu'akhiru wa la tuqaddim shay'an to shine sai aka ci gaba da fadin yarjejeniyar cewa na farko dai duk wanda ya zo daga wajenka za mu rike shi wanda ya tafi daga wajen mu zaka ba mu manzo Allah sai an yadda za wanda ya kaza za a yi kaza manzo Allah sai an yadda ana cikin haka fa sai ga wani musulmi ya gudo da sarka a jikinsa da mari ya gudo daga Makka yazo ya fadi gaban manzon Allah Suhail bin Amr ya kalle shi yace kuma sharadin yarjejeniyar a fara bani wannan in koma dai manzo Allah ta kamace ka koma dai kamace ka koma dai Umar dan Khattab ya rasa abin da yake masa dadi yace manzon Allah wai ba mu ne akan gaskiya ba wadannan akan bata ita kore ne gaskiya mu ne akan gaskiya kuma su akan bata kace dan me zamu karɓi gaskiya cikin addinin mu kin ba ka sai ba ma ka gani cikin mafarki za mu shiga maka mu je mu yi tawafi da karsar Allah wa rasuluhu ru'ya bil haqq la tadkhulu al masjid al haram insha Allah wa amin al muhallikina ru'usakum ba ka ce za mu shiga ba yace eh na ce za mu shiga amma na ce ba wannan shekara tabbas na gani cikin mafarki za mu shiga maka mu yi tawafi mu yi sa'ayi waɗansu su yi kwalkwabo waɗansu su yi sai amma na ce maka wannan shekara ba yadda Umar iyaye da gefe guda Abubakar da shi gefe guda yace ka gaskata shi cikin abin da yake wannan yanzu wannan zai kawo maka cikas abin da mai sauki yace bai ban gaskata shi bane ba amma ya zama karɓi gaskanci cikin addini
mahangarsa kenan. Abubakar Siddiq yace wallahi duk abin da kaga ya umarce ka da shi ka bi, duk abin da ya hana ka dakata ko da kai baka hango ba, to anan alkhairi yake cikin binsa. Sai da Umar ya cire wani abu na dukiyarsa ya sadaka da shi dan yayi kafarar jayayya da yayin manzon Allah. Me yasa yayi wannan jayayya? An gama wannan, an tattara takarda an ajiye. Suhail ibn Amr ya tafi, manzon Allah ya kalli sahabbai ya ce to shikenan, kowa yanzu gashi kowa ya taho da ihrami, za Umar aka tafi, gashi yanzu an riga an hana mu shiga Makka, shikenan kowa ya je ya saisaye ya cire tufafinsa, wanda zai aski yayi, wanda zai saisaye yayi, ya cire tufafin, ya cire ihrami, ya sa kayan gida, shikenan mu koma Madina. Sai sahabbai suka yi shiru kamar dai ba su ji ba, manzon Allah ya sake suka yi shiru, sai manzon Allah ya tashi sai ya shiga masaukinsa inda matarsa take, Ummu Salama. Ita mutane fa za su halaka, na ce su je su yi aski su cire ihrami su sa kayan gida sun kasawa har yanzu, mutane fa za su halaka. Ummu Salama ta ce manzon Allah ka je gaban su ka sa a fara maka aski, kar ka ce musu komai, ka je ka kira wanda zai yi maka a gaban su, ka cire ka sa kayan ka na gida ka gani me zai faru. Sai manzon Allah ya tashi ya zo sa aka yi masa aski, ya je ya shiga bukka ya cire ihrami ya sa kayan gida, haba sahabbai kowa sai rige wajen manzon. Dama ka'ida, idan kun tafi aikin haji ko umara, bayan kun riga kun sa ihrami daga miƙati, sai aka tsare ku a wani wuri saboda yaƙi, sai da ba za ku iya ƙara sawa maka ba, daga inda aka tsare ku hukuncin ku shine sai ku yi aski ku cire wannan tufafin na ihrami ku sa kayan gida ku dawo, insha Allah za a ba ku ladan ku. Dan Allah ya ce fa in uhsirtum famastaysara min alhadi, in an tsare ku ku samu daman shiga ba, abin da ya sabu da hada ya ku yanka shi a wajen, ku yi aski ku dawo warku gida. Motar husa cikin addinin musulmi. So duk wanda yake son ya fahimci dalla dalla na wannan, idan ya koma cikin Bukhari kuma sai ya karanta tafsirin sunan Al-Fatih gaba daya, zai taimaka masa kwarai da gaske. Abin nan da aka yi gashi a zahirin sa kamar akwai kaskanci, amma Allah ya ambace shi sunan Al-Fatih, har ma da aka dawo manzo Allah akan hanya, Sa'd bin Abi Waqqas ne ko ne yace gashi muna ganin an yi sulhu an dawo gida, amma manzo Allah ya ce wa Fatihi ake, suka ce ba su fahimci fatahin aka yi ba sai lokacin da wato ainihin aya kuma ta yi ta sauka ana bayani. An gane ko yadda Allah maɗaukakin sarki yake ta bada labarin mai faru na farko dai yaddar da suka yi a nan gurin na suka yi a nan baya akan za a shiga Makka a mutu ko ma za a mutu za a je, sai an ɗauko fansar Usman ɗan Affan, Allah maɗaukakin sarki a sanadiyar haka ya rubuta yadda gare su, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajarati فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها دك أكل السفام سوانا aka yi ta bayani menene a lokacin nan hikimar da abali kun shiga maka da karfi ba, akwai mummune a boye sun yi imani sun boye imanin su ko baka san su ba, maza da mata suna nan da yawa, idan kun shiga maka a lokacin nan za ku yi kan mai uwa da wabi, ku kace mummune ku kace kafiri, dan baka san sun yi imanin ba, akwai su da yawa amma karfin kafirci ya sa ba za su iya bayyana imanin su ba, sun boye suna ibadojin su tsakanin su da Ubangiji su, wadansu sun samu damar yin sallah, wadansu ba su samu dama ba. Inna Allah ta walaula rijalun mu'minuna wa nisaa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ بَادَن وَدَنْسُ مَزَاجَي بَدَ دَ سِكِن مُمْمَنَي دَ مَاتَاي دَ يَوَا مُمْمَنَي وَنْدَ بَكُ سَانْسُ بَا مَيْوَا كُ جِي كُ تَتَّاكِي سُ كُ كَرْكَشِي سُ سَي وَتَ مُصِيبَة تَسَامِي كُ دَنْ سَبُودَ كُنْ فَرْمُ سُ كُنْ كَشِي سُ كُ كُ بَكُ سَانْسُ مُمْمَنَي بَنِي بَادَن وَنَّن بَا دَ اللَّهُ مَدَوْكِكِنْ سَرْكِي يَا أُمَّتِي كُنْ يَتِي سُ سَي يَتِي لَنْ تَزَيَّلُوا الْعَذَابَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ دَ أَتِي سُنْ رَبِي سُنْ يِي هِجْرَة نَنْ كَافِرَيْن نَنْ مُمْمَنَي دَ اللَّهُ يَا yiwa kafirai din azaba mai tsanani, ma'ana a ba ku dama ku yake su. To kaga sai ya kasance kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je kuma ya sake yin umra a wannan lokacin, sai gashi adadin da ya tafi da su inda 1400 ne yanzu nan ka haka yawa, kaga an samu fatahi kenan, ko Makkan akai ta musulunta, akai ta musulunta, kuma da yazo fatahu Makka sai ya kasance wato adadin da suka shiga musulunci a wannan lokacin adadin ba gangani bane ba. To kaga wato hikimar yin sulhu kenan, wanda a yanzu kila inda wani shugaba zai je yayi mana sulhu irin wannan ba za mu iya karba ba, karshe ma za a tuhumce su cewa yayar din gaba daya. To shi yasa wato ayyuka na musulunci ko abubuwa da suka shafi addini a irin wannan zamanin suna da wahala matuƙa ƙwarai da gaske, ba wai wahalar su wajen aikata su a aikata ba, saboda yadda mutane suka jahilce su. Mutane iri biyu ne, ko dai wanda ya san abin da yake
yana bin nassoci irin wannan, yana kokarin tabbaka su gurgurdan yadda aka tabbaka su a lokacin karni na farko na musulunci da na biyu da na uku. To kaga ya sha bamban da yadda mutane suke son su ga abubuwa a yau, sai su fahimce shi da cewa ba haka ya kamata yi ba. Ko kuma wanda ƙarya yake yi ya san akwai irin wannan nassocin, amma su ba su yake nufi ba, sai ya fake da su don gadarwa da musulunci rauni, sai ya aiki da su a inda bai dace ya aiki da su ba, sai ya faɗaɗa ma'anarsu irin wanda ma ba ta cikin su. To kuma akwai irin wannan da dama daga cikin wato waɗanda suke kira zuwa ga musulunci a yau, ko wanda suke magana a madadin musulmai yau a duniya, sawun a mataki na duniyar gaba ɗayanta da kuma mataki namu na Najeriya, sai mutum ya ɗauki wani abu ya fake, ila abin asalinsa gaskiya ne, amma shi ya fake da shi ne don cimma wata manufa ta daban. Sai zanto kalimatu haqqin urida biha batil, kalma ce ta gaskiya aka nufaci barna da ita. Kamar wani wanda ya magana a satin da ya wuce a BBC da aka masa hira, aka hira da shi dangane da wata jihar Allah da take da ake tuhumar ta yi zina ne a jihar Katsina, yayi ta kwane-kwane ce wato ai dan kawai an gama shi da ciki ba za a zarge ta cewa ta yi zina ba, saboda ciki baya nuna zina, dan saboda ciki tun da tana da mijin farko kin namijin farko ne, dan ciki din nan kila kwantacce ne, zai iya yin wata 11, zai iya yin shekara 4, zai iya yin kaza. Kuma yayi ta kwane-kwane biyu ya tsaya cikin malikiya, kuma a cikin malikiyar yawa malikiya ƙarya a wadansu wurare, ina fata an fahimta. To amma ya kafe a wannan lokacin, kaga a lokacin da a ce su ma'aikatan ko dai suna da wani bangare na ilimi ko masaniya da mai addini ke cikin, a ce to wannan abin da ka faɗa kenan game da malikiya, ɗaya ce daga cikin mazhabobi guda hudu waɗanda duk an yi da su a duniyar musulunci, mazhabobin nan guda hudu, yanzu ka kawo ɗaya an ji ra'ayinta, kawo sauran uku mana, domin duk abin da ka kasa shi kashi uku, ka bada kashi ɗaya ka kyale uku, ma'ana ka kawo kwata kawai ka kyale shiri kwata. To kuma tun ka kawo mana mu ji me ake cewa a can gurin, kaga sai bai kawo wannan ba, su ma kuma sai ba su tambaye shi wannan ba, ina fata an fahimta. To irin waɗannan wato suna nan da yawa, za ka ga suna da munanan rubuce-rubuce, kullum abin da suke so wato yaya za su yi su nuna musulunci a matsayin kamar bai dace ba da wannan zamanin, kuma ya za su yi wa musulunci wata fassara da zai dace da san zuciyar turawan yammacin duniya, ko kuma karnukan farautarsa da ke cikin gida Najeriya. To wannan ita ce babbar illa da take damun matuƙa ƙwarai da gaske. Shi yasa akwai bukata matuƙa na samarin mu a tashi karatun addini sosai, karatu wanda yake mai faɗi ba wai na sama-sama ba, shi kuma karatu mai faɗi sai an ba da lokaci, sai an natsu, kuma sai an daina garaje a faɗa da bincike akan abubuwa, saboda mayar da martani game da irin wannan baragurbin da muke da shi. Tun daga lokacin da aka fara shari'a zuwa yau, da wuya a ce an yi wata ɗaya wanda sunan sulami da tsunan bai yi wata magana ba wanda ta shafi shari'a, kuma duk maganar da zai ba ta goyon baya ba ce ta suka ce. Yawanci baya yi a kafofin watsa labarai namu na gida, musamman wanda suke magana da harshen Hausa, saboda yana ganin cewa ina jin wannan da ya ta BBC din nan kila ita ce magana ta hudu ko ta biyar da za a ce ya fito fili wanda ta shafi addini, ya yi ta da Hausa aka ji, saboda ya riga ya san cewa tun da dai cibiyarsa a Kano aka binne ta, zai mata wahala idan maganganun da yake cikin harshen Turanci a waɗansu jaridu na ƙasar nan, ko wanda yake sa intanet, musamman a website na Gambi inda yake zage-zage da ɓatanci ga waɗansu sahabbai ko cin mutuncin addinin musulunci, wallahi wannan da Hausa wata rana ba zai ce Kano ya fito ba, ya san wannan. To amma zai yi da Turanci saboda biyan bukatun iyayen gidansa, ko dake Abuja ko kuma iyayen gidansa na wato ainihin yammacin duniya. Tunda an yi wani conference kan shari'ar musulunci kamar shekara ɗaya da waɗansu 'yan watanni da suka wuce a Ingila, wanda gwamnan Zamfara ya je wajen ya gabatar da takarda, da ya je a gaban Turawa ya zazzage gwamnan Zamfara, ya ce mutuncin sai nuna ba shari'ar musulunci ake ba, kaza kaza kawai ake dan ya biya bukatar Turawa. Kuma daga nan gudun cikin gida waɗansu suke sponsor ɗin sa dan yayi wannan, kuma shi musulmi ne dan arewa Bahaushe. To muna da irin wannan arnan masu babban riga duk a cikin musulma nan suna yawo, sai dai kawai wani ya fito ne an gane shi, wani ba da ya fito an riga an gane shi. Wallahi inda za a fassara muku irin abin da musulmi yake faɗa, za ka yi mamaki ƙwarai da gaske. Cin mutunci game da addinin musulunci, cin mutunci game da shari'ar musulunci. Amma kare manta fa yana zaune a Lagos, ƴan ofisi suka yanka, duk wanda suka yanka, amma bai ce komai ba. Kuma lokacin da suka yi wata musayar ra'ayi shi da waɗansu abokananmu daga cikin ɗalibai da ke jami'ar musulunci ta Madina a abin nan ta hanyar intanet, wani rubuce-rubuce da aka yi ta yi su ba da martani, mayar da martani da ƙarshe, sai ce shi fa a lura shi ba malamin addini ba ne ba, shi social critic ne, wato kamar annatibul ijtima'i ne, shi aikinsa ya kalli menene ake yi na zaman tare ko zamantakewar jama'a wanda bai dace ba ya rubutu a kai. To sai muka ce da shi lokacin da 'yan ofisi sai kashe mutane a Lagos, ne kashe
zaluncin da gwamnatin Obasanjo take zuwa yau mai kace. Amma kullun ya tashi sai ya ce misali a Zamfara state an yi kaza, Zamfara state in bracket Islamic state an yi kaza, sai ce amma ga Lagos state in bracket secular state ga kuma abin da aka yi na cigaba, amma a Zamfara ga abin da aka yi na zalunci. Ma'ana me yake ba da hoto? Shi yasa fahimtar nasoshi irin wannan yanzu kun ga yadda muka karanta sulhun nan, yanzu idan irin su Musulmi da suka karanta wannan sulhun a haka, in za su zo ma gaba ɗaya sai sun ce ma sallar da ake kamata ya adina, saboda idan hankalin kafirai ya kwanta a zo a ci gaba. Tun daga cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gashi an kawo wani a daure, Sahal ibn Amr ya ce a fara bani, shi manzo Allah ya ce a baki, ko ba haka ba? To wannan fiqhun fahimtar al'amura irin wannan ba ta karkashin nassi ɗaya bane, sai ka hada nassoshi da yawa, sai ka karanta sirar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda ya gudanar da addinin nan tun a Makka zuwa zaman Madina da sauransu. In ba haka ba sai mutum ya rika kalatar irin waɗannan nassoshin sai ya aibata musulunci. Shi yasa kamar yadda na fara faɗa da zuwa ayyukan waɗansu daga cikin da maganganun mu sukan taimaka wajen aiwa musulunci mummunan fahimta. Yanzu da nake jin labarin wani mutum da aka ce ya yanke wa matarsa kafa, ko wanda duk ma an faɗa a rediyo, to yanzu dan Allah yana amfani wannan mutum. Me yi amfani wannan mutum? Wai kawai yana zarginta ta je wajen likita, wai yana zarginta wai tana fasikanci da likita, kaddara fasikanci take da shi, wai take yanke mata kafa? Zargi ne da yake fa, ba ya da shaidu guda hudu wanda idan ya je wajen alkalin bai kawo shaidu guda hudu bulala 80 za a yi masa, ko ya yi rantsuwa kaga ya yi la'ani kenan, ita kuma ta yi rantsuwa, ko in yi kin rantsuwa bai kawo wato shaidu guda hudu ba a yi masa bulala 80, to akan wannan kawai wani ya zo ya yanke mata kafa, kawai wai shi aikin shi ne, ba dama ne, shi musulmi ne kulle yake yi. Kaga irin wannan su suke jawo mana matsala. Yanzu da abokanan adawa sun samu irin wannan, shikenan sai a tada, wato kun ga fa shari'ar musulunci kenan. Gashi bauchi ɗaya daga cikin jihohin da aka ce za a yi shari'a, ga wani mutum ma an ba shi dama kawai ya yanke wa matarsa kafa, shikenan. Idan arna suka samu wannan shikenan a yi tada ba. Allah gane da mu. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دقى عبد الله بن عمر الله تقال الداء قريسي من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 آما من ذن الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا دكا واندي كفن في كافرين أمانا واندى أحق والله يرجي زينيا تتغي توترياكي دتي لم يرح رائحة الجنة كو لم يرح كو لم يرح ko wanne ka faɗa a larabcin ya yi ra'ihatul janna ba zai ɗanɗane ko ba zai shaƙi ƙanshin aljanna ba. Wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman, ƙanshin aljanna ko ana shaƙarsa tun daga tafiya ta shekara 40. To kaga gashi kafiri ne, amma tunda ana zama na yarjejeniya da shi na amana, sai aka ce duk wanda ya kashe shi ko da wanda ya kashe shi musulmi ne, mutumin da aka ce kafiri ne, mutum shi musulmin ba zai shaƙi ƙanshin aljanna ba. Kaga addinin musulmi yana da tsari kenan. To kaga irin waɗannan nassoshin ya kamata, wato idan an kawo wancan a kawo waɗancan, idan a ga yadda musulunci ke gudanar da abubuwa cikin adalci, babu sabiki war rami, wannan babin baya da tsoro, don haka za mu ƙara tashi a gurguje. Babin da yake magana akan rige da kuma jifa da mashi ko harbi da kibiya, wato ya halatta mu yi tsereni da kai akan doki ko mai mubiyin ko shugabanmu ya samu. Idan za mu yi mubiyin in ce zo mu yi tsere kana kan doki ina kan doki, to ba za mu sa wani abu a tsakiya ba. Cewa in na riga ka bani kaza ko in ka riga ni in baka kaza, dan in mun haka ya zama tata. Amma idan shugaba na musulunci ya zabo dan sojojin su ya zuba su tsira a yaki ko ya sa su kokowa kan duk wanda ya kada wani zai bashi kaza, to wannan ya halatta cikin musulunci, dan gwada yar kwanji ce, dan a samu karfi a tsakankanin musulmai. An gane ko? Haka an rami jifa da mashi, in ni da kai za mu cewa in na jefe ka biya ni ko in ka jefe in biya ka ya zama tata. Amma in shugaba ne ya samu muke koyan harbi, duk wanda ya auna abu ya samu so kaza, to zan ba shi lada kaza ko kyauta iri kaza, ya sa ju'un, wannan ya halatta cikin musulunci. Dan ko hanya ce ta tarbiyyantar musulmai bisa ga yin jihad. Kun fahimta ko? Ani ibn Umar radiyallahu anhuma sabaqa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bil qayl allati qad dumirat min al-hafiya'i wa kana amaduha saniyat al-wada' wa sabaqa bayna al-qayl allati lam tudammar min as-saniyati ila masjid bani Zurayk وكان ابن عمر في من سابق متفق عليه زاد البخاري قال سفيان من الحفياء الى ثنية الوداع خمسة اميال او ستة ومن الثنية الى مسجد بني زريق ميل وانا حديثي انكر بودا عبد الله بن عمر
Abdullahi dan Umar yace sabaqan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bil khaylil lati qad dumirat, manzon Allah ya zuba tsere tsakanin sahabbansa yace ku yi tsere bil khayl, da dawaki allati dumirat, wadanda aka tarbiyance su. Na faɗi kalmar wadanda aka tarbiyance su don na nemi kalma a Hausa na rasa, amma bari in faɗi abin da ake nufi da at-tabmir na doki. Idan akwai wani mayan Hausan a cikin mu zai faɗa mana mai su sukan ce at-tabmir, akan tsare dawaki kamar tsawon kwana 40 ko 30 ana ta ba doki irin abincin da yafi sha'awa, wanda yake sa shi kiba. Ai ta baki baya aikin wahala, ya ci abincin nan har ya koshi ya yi kiba. To sannan kuma sai an rage wannan abincin, sai a rika bashi dan kadan, kuma ana ta sa shi aiki na wahala, na gudu da kaiwa da komawa da hawa dutse da saukowa da tsere da waye har tsawon waɗansu kwanaki sanannu. To sai kaga wannan kibar da yayi, naman da ya kiba din yayi ta tsotsewa, mararakin yana zagonyewa, mai kyan kuma yana haduwa a jikinsa ya dirdir da shi ta yadda kowane irin karo da wani gumurzu za a iya yi. To shi ne tabmir. Ba makiyaya dawaki a cikin gurin eh ya sunan shi horallan doki za mu ce kenan. To horallan doki, amma dai wallahi wannan Hausar ina jin kawai takan titi ce ba, amma dai mun dauke sanan ba mu da wata amadadinta. To horallan doki kenan, shine al-khaylu allati dumirat qad dumirat, dawakin da an riga an horar da su ya zuba tsere tsakanin su. Min al-hafiya'i, al-hafiya suna ne na wani wuri a Madina, an gane ko, kamar ka ce daga round about na wato awala zuwa wuri kaza. Wa kana amaduha saniyatul wada', nisan inda za su je saniyatul wada', daga Hafiya zuwa saniyatul wada', wurare ne a Madina, duk wanda aka faɗo wuraren ya san su a wancan lokaci. Wa sabaqa bainal khayl allati lam tudammar, irin dawakin da su ba riga an horar da su ba, su kuma sai aka zuba tsere da irin su. Min as-saniyati, daga saniyatul wada' ila masjid bani zuraik, zuwa masallacin bani zuraik, shi ma wani wuri ne sanan ne a wancan lokaci da an faɗa kowa ya sani. Wa kana ibn Umar fi man sabaqa, Umar ibn Umar ya kasance cikin wanda aka sa su kai tsira. To anan gurin kenan a yin tsere da dabba wanda ga dabi'a a iya yin amfani da dabbar nan wajen jihadi ya halatta cikin musulunci, kamar doki, kamar raƙumi, kamar alfadari a sa a yi tsere, kuma ya halatta kamar yadda na faɗa shugaba ya sanya wata kyauta don zaburar da mutane kan wannan, don wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyin tarbiyyantar musulmai da training na ayyuka na soja da sauransu. زاد البخاري وهو حديث البخاري لمسلم ذكرته. زاد البخاري بخاري يا قال هذا لفظ قال سفيان من الحفياء الى سنيه الوداع خمسه اميال, وهو دجا حفياء زوا سنيه الوداع ميل بيرني هذا ميل بيركو اي تجربه قدوا ماكي با او سته كو شده. ومن السنيه الى مسجد بني زريق, اما دجا سنيه زوا مسلاتين بني زريق وا ميلن wannan ميل ديه ني wato kaga waɗannan sun waɗantan waɗanda aka horar da su sai zanto mul biyar, waɗanda ba a horar da su ba sai zanto mul ɗaya kenan, dan shine za su iya yi. Wa anhu radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sabaqa bayna al-khayl wa faddala al-qurraha fil ghaya, manzon Allah ya zuba tsira tsakanin dawaki, wa faddala al-qurraha, sai ya fifita dokin da ake kira al-qurraha, al-qurraha cikin dawaki wanda wato yana cikin karfinsa kenan, saurayin doki. Akwai hadiri ne bajewa to bari mu karasa a gurguje ku yi hakuri. Al-qurraha dai sanannen doki ne, manzo Allah ya fifita shi fil ghaya, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Sahih Ibn Hibban. Hadisi na gaba daga Abu Hurairah qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzo Allah ya ce la sabaqa illa fi khuffin aw naslin aw hatir, ba a yin tsere sai cikin abin da yake ma'abucin khuffi kamar raƙumi, aw naflin, ko kuma a sa mutane tsere da musabaka cikin abin da yake fi jifa da mashi ko harbi da kibiya, aw hafir, ko a yi tsere da abin da yake da kofato irin na doki kamar alfadari. Wannan kadai ake yin musabaka cikin su, banda wannan ba za a yi musabaka da wani abu ba. Rawahu Ahmad wa Salasa. Da wannan wadannan suka kafa hujja wajen rashin halaccin musabaqa ta karatun Alqur'ani, suka ce manzo Allah ya ce la sabaqa illa fi kaza kaza kaza. Wa anhu radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man adkhala farasan bayna farasaini, dukkan wanda ya shigar da doki tsakanin dawaki guda biyu, wa huwa la ya'munu an yusbaqa, bayan baya amintuwar cewa za a iya tserewa wannan din, fala ba'sa bihi babu laifi, fa in amina fa huwa qimar. An gane ko, idan ka sa dama kana baka tsammanin wancan dokin za a tsere masa sai ka sa shi tsere da wani, to wannan babu laifi. amma kana tsammanin za a tsere masa sai ka sa shi, to ya zama kamar tace kenan. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud da isnaduhu da'if, amma shi wannan hadisin da'if ne. Wa an Uqba bin Amir radiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa 'ala al-minbari. Uqba bin Amir yace naji manzon Allah akan minbari yaqra'u, yana karanta fadin Allah ta'ala, wa a'idduhum masata'atun min quwwatin wa min ribat al-khayl, yana karanta wannan aya. Allah na ce wa a'idduhum min masata'atun, ku yi wa kafirai tanadin duk abin da kuka sami iko, min quwwatin na karfi, wa min ribat al-khayl da kuma daurarrun dawaki. Sai manzon Allah yace ala innal quwwata ar-ramy, ala innal quwwata ar-ramy, ala innal quwwata ar-ramy, yace ku saurara, karfi shine harbi, karfi shine harbi, karfi shine harbi. Suka ce anan mujurar manzon Allah ta tabbata, domin yau dukkan wani karfi na soja ya tattare ne cikin mai harbi, tawon harbi da bindiga, harbi da makamai masu linzami, harbi daga sama, harbi daga ƙasa, dai harbi shine karfi a yau. Ta jama'a sai mu hakuri akan haka, zamu dakata a karshen wannan babi, duk da cewa mun yi shi a gurguje. Idan kuna da tambayoyi, kun tana da adarasi na gaba, kun yi bayanin su a dan mu kara fito da wadansu ma'anoni na cikin babin. Abinda muka faɗa zama daidai, Allah ya ba mu lada. Wannan muka yi kuskure kuma Allah ya tsare mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Na mai kiran sallah.
Allah a malam ya umarce ni in sanar cewa in Allah ya kai mu gobe ba za a yi karatu ba, kasantuwar malam zai lacce a masallacin Zamfara. Wato ba Zamfara ta Bauchi ba, Zamfara ta Bauchi, ma'ana masallacin da ke gindin kofar, don a samu dama a bata a ba mu laccin hakkin ta yadda ya kamata, ko Allah shi taimake mu. Saboda haka daga yau karatu ya kare gindin, bayan sallar isha in Allah ya kai mu.
A gaskiya cikin takardun da aka rubuto, galibi tunda ba ni da lokacin da zan yi bayanin filla-filla, galibinsu wato ba su taɓo abin da shine na tambaya ba. Wani sai ya faɗi darussan da surar kawai take koyarwa, wani ma sai ya kawo na suratul Ghashiya a madadin suratul Fajr. Mu kuma abin da muka ce muna so mu sani jawabul qasami, tunda Ubangiji ya yi rantsuwa wal fajri wal layalin ashirin wal shafi wal watr zuwa ƙarshe, mutum ɗaya ne kawai aka sa'a ya kawo jawabul qasami ɗin daidai, wanda yake cewa wato abin jawabul qasami ɗin ana kaddara shi da cewa la yu'azzibanna Allahul kuffar. Dalilin da yake nuna wannan shine jawabul qasami da yake alam tarka fa an rabbuka bi'ad ira mazatul imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, zuwa karshe. To amma kasancewar akwai takaddu a hannuna, Ibrahim ka taimake ni da abin nan. Akwai waɗanda suke takaddun su sun yi muhimmanci duk da basu ansa ba. Daga ciki akwai wannan takaddar ga sunanta nan daga ƙasa, daga ciki akwai wannan, akwai wanda rubutu da larabci, ke kyawun larabci mai kyau, ko a Madina yayi, amma abin da muka tambaya daban shi kuma abin da ya faɗa daban. Larabcin sa yayi kyau matuƙa, ga kuma wani nan gure shi ma wannan tashi ta yi kyau kwarai, wannan kuma shi tambayoyi kawai. Matan sa da baki an riga an rufe kenan, wannan dai shi ne ya ansa daidai. To don saboda haka kaga wannan take wannan, idan an tashi sai ka bashi wannan.
Sai malam wannan ansa dai matsalan su yi sunan sa.
Ga sunan sa na sama. Ga kiran da boko. Za ka bashi waɗannan. Wannan kuma sai ka basu daidai daga nan har ya kare. Wancan littafi na Larabci guda biyu kowanne yana da muhimmanci. Wannan kuma akwai wani littafi da na fassara cikin harshen Hausa na Ibn Taymiyyah ne, Al-Wasita Bainal Haqq wal Khalq, wanda kuma waɗansu ‘yan uwa a Riyadh suka ɗauki nauyin buga shi ta hanyar ofisin Al-Muntada Islamic Source. To shi kuma kowanne zai samu ɗaya a cikin su kenan, ina kyautar su. Saboda haka sai ka karanta sunan su, idan an tashi sai ka ba su.
Tayyib, wanda malam ya ce masa shine ya amsa da dai shine Umar Adam Yusuf. Umar Adam Yusuf. Mana wani wajen sunan sa? Sannan wanda malam ya rabu ya bayar larabcinsa shi ne Jafar Ibrahim. An ja? Baye. Sannan kuma cikin waɗanda suka yi ƙoƙari akwai Aliyu Muhammad Ahmad. An huwa? Aliyu Muhammad Ahmad. Tsayi bayan sallah ya su zo su karɓa insha Allah a birnin. Me dalilin kaga haka?
Wace irin takarda ce ka rubuta a jiki?
Me dan ne? Memo ne?
Tambaya wanda da ƙarshe kai tambaya akan me? Oh, na gani na gani, wannan na gani, zaka nema aure ba? Na gani shi ne, shi ne.
Bala ta fito ne.
Allah ya taimaka.
taimako da aka nema aka samu jiya ya abinda aka samu daga hannun mutane gaba ɗaya naira 7,300 da naira 5
Allah saka wa kowa da alkhairin sa. Jama'a ai hakuri, za mu yi sallah saboda kamar yadda aka ce akwai hadiri. Insha Allah sai kuma gobe a wajen lacca din bayan sallar isha'i. Assalamu alaikum.